Sauraro da fatan kuna cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Madina Dahiru Mishanu.
Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 14 ga watan Janairu na shekarar 2020 zamu duba batun sauye tsarin karatun aikin jarida da hukumar NUC ta yi a Najeriya ko yaya dalibai ke ganin wannan matakin
a wannan kan babu dalibin da ba zai maraba da shi ba saboda fatan da muke kenan yana daya daga cikin dalilin da yasa ka ga yanzu dalibai ba sa wucewa saboda karatun yayi yawa saka French saka so kai kusa-kusa yi waɗanda ma ba su shafi da aikin jarida ba kuma kai rayuwar aikin jaridan kake so a koya maka
Amina kice dai wasu dalibai na maraba da wannan matakin to muna tafi da ƙarin bayani To masu sauraro a cikin makon da ya gabata ne hukumar da ke kula da jami'o'i a Najeriya NUC ta kasa fannin aikin jarida zuwa gida 7.
Mun tattauna da wasu dalibai masu karatun wannan fannin don jin alfanu kuma rashin alfanun wannan tsari ga karatunsu.
Mun kuma tattauna da wani malamin da ke koyar da aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria don jin yadda wannan matakin zai shafi makomar fannin karatun aikin jarida.
Idan Allah ya ba mu dama muna kuma tafi da kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook.
Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin
yau da gobe. Madalla da farko zamu fara ne da zauren da wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya jagoranta inda ya zanta da wasu daliban da ke karatun fannin aikin jarida a Najeriya don jin yadda suke ganin wannan sabon tsari zai shafi karatun su
Masu sauraro barkamu da yammaci barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa wannan shiri na yau da gobe daga sashen Hausa na muryar Amurka yau fa muna jihar Taraba daga cikin jihar Arewa maso gabashin Najeriya kamar yadda aka san cikin kwanakin nan da hukumar kula da jami'ai ta Najeriya NUC ta ba da sanarwa kan cewa za a samu sauyi a tsarin karatun aikin jarida da aka fi sani da mass communications To wannan batu ya dace ce ku ce na ganin kan cewa shin za a rusa koyon wannan aikin na gaba ke da kuma ya kurke ita hukumar ta fito ta bakin kakakin ta tana bayyana kan cewa ba wai za ta ma rusa ba aikin bane ko kuma koyon aikin bane za ka kawo tsari ne na kan cewa wasu kusa-kusai ko kuma za a fitar da kusa-kusai kusan guda 6-7 wannan tsari na kasuwan mass communication to don jin wannan batu ya ma dalibai suka kalle wannan lamari na zaga kuma ina wannan jami'ar inda ana wannan karatu na yakin jarida minista bakin su kansu dalibai wanda kusan su ne abin fa zai shafa hannun dama na akwai dalibai
akwai Amati Jani Bawage
sai kuma
Hamida Dauda Gaso
sai
Zainab Hamidu Faruk
Usman Sadiq Bello
sai Alkana Titus
to waɗannan da suna mu tattauna bari in kada ce na yi son kai in soma da ɗan miji ne to bari in soma da mace tunda na ga ba sa da yawa Hajiya ya ce ga wannan sanarwa da hukumar kula da jami'ai ta Najeriya NUC ne na kan mass communication ya ce ka ji da
gaskiya ni dai na ji daɗin yadda aka raba abubuwan saboda idan zaka karanta fannin da kake so ka koma duk inda ka karanta dai ka san daidai gurin da zaka iya aiki akai kuma ba zai baka wahalan karatu ba.
Kina nufin za a samu korewa kenan?
Eh, insha Allah. Insha Allah.
A misali yanzu da ke ana kiki tunanin ana kiki shawar da mai aka zo ajin kashi ko kusa kashi akan kwaye yakan fi inda yafi fani da ke wanne kike fi so?
Ni? Public relations.
Wato lalle ko hula da jama'a.
Insha
Allah. Nan kike so. To yanzu da kike ji wannan zaki raja'a kenan ki je ki karanta shi a matsayin degree.
To yanzu dai tun da na ga na fara zan karkare kawai a haka, amma dai ina ba wa ƴan baya dai shawara akan kowa dai ya samu inda dai zai je fannin da yake so ya karanta.
Wato
fi korewa ta wannan wajen.
Ba wa ke barin da gare ka, kai kuma ya ka jirkuna?
A gaskiya na yi na'am da wato raba mass communication zuwa wasu bangarori daban-daban. Gaskiya abun ya zo min domin kaman yanda aka raba shi nan za a samu korewa. Wato kamar mun duba kasashe da suka ci gaba, su in mutum ana daukan fanni daya ne a yi shi ba wai ana hadawa duka, domin shi yasa ake samun korewa kuma ta wanda suke samun ci gaba. Amma kamar mu da lokacin da ake mass comm ne aka hada shi ba rarraba shi ba, shi yasa karatun ma zamu ga an graduating kamar mu ce dalibai sun gama, zamu ga they have big graduate kamar wanda suka gama. In ka je ka tunkari wani wanda ya fita ya gama mass comm, ka ce masa me kaza, bai zai gaya ma ba, domin abubuwan an yi su sun yawa, bai zai ma san wanne ne asalin ra'ayinsa akai ba har yayi big graduate ya gama.
Amma wannan wakili wani zai tani kamar wannan kuma na iya kawo ragwanci wajen karatu.
A gaskiya wannan sai dai in dai akan mutum ne wanda bai sa himma zai ba, amma in kamar wanda ya san me yake, wannan ne ma dama muka samu mai kyau wanda mutum zai samu ya dauki fannin da yake so ya je ya goge aure domin ya zama fasiko ne a bawa wannan
fannin. Yanzu misali da abin a baka dama ne a ce kai ya sabon tsari kuma kana goyon baya, wani fannin zaka je?
Ni gaskiya zan dauki fannin journalism.
To ai in kace jama'a kuma ya hada komai yanzu tunda daga cikin haka ne kamar kai wani fanni zaka yi?
Wato fannin broadcasting ko za mu fada.
Okay, broadcast journalism.
Eh, broadcast
wani ya labari kamar na radio da television.
Eh, ni shi fannin da zan dauka kenan.
To Hajiya kin ji abin da suka ce, na san dai za ku da makari wata kila. Ke mene ke kike ji kullun da aka ce yanzu an yi splitting?
Eh, gaskiya kamar inda dan uwana nan ya fada, ni gaskiya na ji dadi sosai. Kamar kawai zan dan kara bayani akan nashi, kamar inda ya fada din course na mass comm da aka bar ta ita kadai tana zaman kanta, yana ba mutane wahala saboda kai baka da interest akan, wato irin baka da ra'ayi akan public relation. To kaga ya zama dole ne ka dauka, sai kaga in an kare semester baka saka hankalinka ba saboda kai kana kallon ba za ka yi ba, sai kaga yana rage maka grade dinka a makaranta. Amma yanzu kamar inda aka ce kowa ya dauki course da zai yi, yafi dadi. Za ka ga mutane za su dinga graduating da grades mai kyau, sannan kuma zai zama very very simple ma mutane. Ni dai gaskiya na ji
dadi. Lokacin da yake yana da yawa, yana da nauyi kenan,
yana da nauyi sosai ma kuwa, domin zaka taba nan shine nauyin sa.
Wannan ba wani ba zai sani kan cewa dama abinda kudade kuke so ba ragwanta shi yasa.
Ba ni ragwanta, ka san akwai abinda kake duba kai shi kake so, shi ake yake burge kake son kai, amma sai aka maka abubuwa da yawa ka dauka, ba ragwanta bane.
Wannan ne kina magana, ga da mutanen da yar ita yar gaso take magana, sai naga Elkana kamar kura bagari ne. Ni bai nake gani kusan rayuwar mu din duk daya ne. Gaskiya abinda ake din abu ne kyau ne gaskiya, don banda wani abu da zai fada ya wuce abin da suka fada. Abin sauki ne tazo kamar kai da kaji da aka sha kanan an ce a murna kai. Eh, murna na so ma da a ce ma a lokacin mu ne abun ya faru, amma yanzu abun ya zo ne a lokacin da mun riga mun shiga ciki baya da muka yi. Amma ni dai shawarar da nake bayani da suke baya gaskiya su rungume abun da kyau.
In ba gani kamar wata kila zai sa dama akwai ana zargin kan cewa talibai yanzu akwai ragwanta, sannan ba a son karatu.
Ai babu, in ba dai mutum tuntun bai da niyya ba, amma kana da niyya. Kamar ni asali na tuntun ina son public relation ne, kamar da a ce na samu abun a lokacin da aka fara ne tun daga farko. Kaga kamar abun sauki ne ya zo mun, ba sai na ba kai na wahala na dauko wani gungunya kai wai mass comm gaba daya, ga advertisement, ga aikin jarida, ga shi public relation straightforward din.
Amma da wata farko fa wannan karatu an ce masa ba na rago ba.
Eh,
shi aikin jarida wato mass communication da man can ana masa kai na rago ba. Eh, don haka shi yasa amma yanzu kuma za ku koma ragwaye kenan.
Ai, duk wannan ba ragwanci bane. Ka gane, akwai wanda naturally, akwai wanda mutane da suna da abun da ya kai su cikin mass communication, don ba su da zabi ne, shi yasa aka shiga mass communication. Yanzu tunda akwai zabi kan, ai ba ragwanci bane, an ka mana zabi ne.
To yanzu kai zaka kwana kwanan nan za a yayi ka ko kun kusa kammalawa
na kusan kammalawa sauran shekara ɗaya ne
to dai kun Allah to yanzu kaman kai wani fanni zaka ga korewa wannan aiki
public relation
kai ma dai batun kula da jama'a lalle ko wata ilaka suka yi aikin kamfani ke nako
to kaji kai kuma naka ya kai ganin tunanin naka wai kila ko kuna da ko dai za a dan sha babban
eh a ka san idan kana tafiya a tawaga inda baki ya karkace sanan zaka zubda yau ko ba haka ba
ragwancin koko
a ba ragwanci bane ka san masana lafiya harkar lafiya sun ba da wani analysis ko tsokaci wanda suka ce kokolwan dan adam yana son alqibla menene alqibla shine wato focus ya zama cewa in ka dauki abu daya zaka tabbata akan wannan abun zaka fi sosai zaka fi samun ilimi sosai fiye da wanda ya raba hakanin hankalin shi da yawa sosai haka abun nan
ne yanzu kai ka fi son wato kun ji dadi kenan da wannan
sai a wannan kan babu dalibin da ba zai maraba da shi ba saboda fatan da muke kenan yana daya daga cikin dalilin da yasa kaga yanzu dalibai ba sa wucewa saboda karatun yayi yawa saka yi french saka so kai kusa-kusai waɗanda ma ba su shafi dan aikin jaridan ba kuma kai ga kai aikin jaridan kake so a koya maka
shi fa aikin jaridan da dama an ce ba na rago bane
eh haka ne ya kunshi abubuwa da yawa amma dai ni ina ga wannan hukunci da mass communication tai mahukuntan mass communication suka yi yayi kyau gaskiya zai taimaka
To wannan sabon tsarin da hukumar NUC ta kirkiro menene alfanu da kuma rashin alfanun sa ga karatun daliban da ke karatun wannan fannin na aikin jarida
kamar yadda ake cigaba da tace-tace ta riga ita hukumar ta NUC ta bayani amma hajaban da gare ki idan kike tunani kan cewa daman can irga cikin abin da ake zargin kan cewa kamar yadda shi ba ya ce wai za a kinkashi dalibin da ba abin da sai wato habbe wannan ko bayar sanar saboda rashin bincike da sansu da an san duk dalibin mass communication daban yake ko da wajen zabe ne na kungin dalibai idan aka ce shi dan mass communication daman yayi zarra ya fita wannan bayar sanar saboda rubutunsa da kalamansa da kuma sanin ma shi kansa lugar harshe amma yanzu kuma kasancewa ba wannan yanzu ba za mu koma gidan da ba kenan wata yana dan ji kunya da sanzu maimakon irin a rubuta a cikin nan ba za a iya ba yanzu taken ce public relation kawai ke so kawai yadda za a yi a tsara taro da sanzu haka
eh ka san komai yana da advantage da disadvantage
yawa to faɗa mana advantage din
advantage din dama idan ka karanta mass communication gaba daya in ba za ka iya ta wannan fanni ba za ka koma da kai sa wannan fanni disadvantage din kuma in ka karanta wannan so dole lalle sai wannan wanda ka karanta za ka iya aiki ta
to tun akwai alfanu da rashin alfanu wani ne fi wani wani ne fi
advantage inda ya fi yawa
okay akan ta gaba ki da to yanzu za mu ci baya kenan
sai dai dan wahalan ne kawai wahalan ne kawai wahalan karantawa ne
shine kawai kuke ta gujewa
shine kawai ba muna gujewa bane yawan ne da yayi mana kaga kuma in ka kada duka ba za ka iya fito da result mai kyau ba amma inda ga wannan fani cewa shi kadai zaka karanta duk yadda aka yi zaka sa himma akan shi kadai
a ba wani bari da to na ka ja mata fada amma idan muka duba shine wani na gani kaman kan cewa wannan bai rasa saboda ci gaba da aka samu a karance yanzu haka misali akwai ta jami'a a Najeriya wanda ba sai na tallata ta ba sai na fada ba wanda ta kai kan cewa har ta soma wannan karatu na musamman abin da ke new media wato karatu ne zaka digirin ka dai ko kuma masters abin da ya shafi sadarwa wato yanar gizo ko kuma hanyoyin sadar zumunta da ake da su digiri ne zaka ne biyo akai amma yawanci jami'i ba su ma ba wannan ci gaba ne ya kawo ko kuma ci gaba mai tunan rijiya
gaskiya ci gaba ya kawo domin ka duba kaman zan ce yanzu duniyan tana koma mu ce technology wato ana samun fasaha na kara yaduwa domin komai yanzu ya koma kaman mu ce a kafofin sadar zumunta na zamani domin in yanzu a ce ma kai dalibi ne baka amfani da social media wato kafofin sadar zumunta na zamani to kai ba dalibi bane domin ba za ka ma san me yake faruwa ba domin komai yanzu ya karkata ya koma kan kafofin sadar zumunta din na zamani shi yasa wannan ci gaba ne mai kyau aka kawo a kasar nan
yanzu misali inda abun a nemi shawara kana ce jami'oi da kulejojin kimiyya da fasaha polytechnics a ce suke digiri akan wannan new media da gobe
gaskiya zan go 100%
to hajiya kaman yadda muka faɗa ci gaba na ta zuwa da sansu kullun abubuwa ana fidda wasu abubuwa da ita hukumar ta NUC ta saki tambaye ki me zaki shawara na yadda za a inganta wannan course na mass communication me ya kamata a fito da shi wanda wata kila yanzu ba a fito da shi ba
eto abin da ya kamata ma ta fito da shi gabaki daya abin da ya kamata din a courses da na kalla wato sabbin da aka fito da shi ta fito da komai domin gaskiya aka ce a batta a cinkoten gaskiya yana bada wahala
yanzu an fito da komai
an fitar da komai
gaskiya misali muka bada abin da ya safi new media wannan sabon course ne wanda a fito da shi wasu za ganin ya kamata ma a koma abin da kira rural journalism ko kuma abin da kira community journalism shi ya ga kawai shi ma na degree wato fanni ne na aikin jarida da ya shafi al'umma na kusa da karkara da ni da wasu ke tare za ki goyi baya
sosai zan goyi baya saboda karkara da yawa suna neman irin abin nan ba sa samu gaskiya zan goyi baya 100%
to alkana kaji abin da ita irin mutanen gaskiya ta faɗa da san su kai kuma da menene shawararka ga ita hukumar ta NUC abin da ya kamata inganta musamman ma da zai habaka koyon aikin jarida ko kuma abin da kira mass communication
haka ita NUC ba ta kikiro abin da bare amfani jama'a ba ko ba haka ba bare amfani dalibi ba in faɗe shi haka ne abin da suka kikiro yana da amfani gaskiya
to me kamata ta dada ko kuma ita hukumar ta kara ko kuma su masana a wannan fanni su kara da inganta wannan
take abin da ni dai shawaran da zan ba su shine kamar yadda suka kikiro wasu courses din ya kamata a nemi wanda sun kware a filayen da ya kamata za su taimaka ma dalibai domin a cin muhimma to ni na gani abubuwan da ya kamata a nemi kenan a nemi kwararru a courses din da aka kawo sabbin da aka kawo domin su taimaki yara a samu kwarewa filin din
kaji shi ce kwararru ya kamata a nemi kwararru da su kara inganta wannan fanni na aikin jarida kai kuma ya kamata a kara ne
ni kaimi nake so a kara akan wannan kwararrun sabbin jaran fasakwasai da aka ce an kawo mana su a wannan tsari in aka sa kaimi akai domin so da yawa ana kawo abu sai an abaka an zuciya an fara son a wannan abu sai kaga an zo an bashi an mishi roƙon rikon sa kai narkashi ba a bashi tasiri ba ya abun nan amma in dai za a ci gaba da haka domin in ka duba kasashen da suka ci gaba ana aikin jarida ai shin aikin su yana samun matsala ko yana tafiya yadda ake so zaka ce yana tafiya yadda ake so yaya suka yi karatun shine i wannan tsarin da aka kawo yanzu to wannan tsarin suka bi
lafiya da juna zamanin roƙon amana da maslaha da juna da soyayya
yanzu ga hirar da Madina ta yi da wani malamin da ke koyar da aikin jarida mai suna Malam Kabiru Dan Ladi Lawanti a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria inda ta fara da tambayar sa a matsayin sa na malami yaya yaji wato a lokacin da ya samu labarin matakin kasa fannin karatun aikin jarida zuwa gida bakwai
in ka karanta abu aka zo aka ce za a canza mashi fasali kai kana gani kaman cewa kaman kokari ake a kauda shi gaba ɗaya daga doron kasa saboda ka irin waɗannan wato fears din wato tsoron shi ne yawancin mu muke da shi sannan kuma wato shi ma su wani fanni ne wanda yake waɗannan abubuwa guda bakwai ɗin da aka ce an kasafta shi haka ɗin yake in an zo kana koyon shi wato sanin dukkan ɓangarorin a digiri na farko wato wani abu ne wanda yake ni a nawa ra'ayi ɗin don nake kaman an rage wato karfashi na shi mass communication wato an rage masa ainihin karfashin da aka san shi da shi wato abinda yawanci mutane ban sani da shi ne daga an ambaci mass communication an ɗauka cewa kawai zuwa ake a koyi aikin jarida magana ya ƙare amma in ka je turai kaman ingila da amerika akwai yadda suke ɗaukan mass communication ba a ingila da a kiran sa mass communication ana kiran shi media studies wato karantar fannin yada wato kamar a ce yada labaru wanda ya kunshi aikin jarida din public relations advertising media wato waɗannan wato fannin aikin jarida din wanda da cigaba da aka samu a fannin ƙirƙire da fasaha abin da ake cewa ICT din ne ya kawo shi saboda haka in aka zo aka ce za a bambam gulin mass communication mun fi wannan mahangar muke duba shi muna duba shi ne ta hanyoyin rage karfashi wato ƙanƙano da mass communication da shi tare da ainihin wato kamar bangin fahimta da ɗalibai na mass communication da su samu bayan sun kammala karatun su na mass communication.
To malam, mun samu hira dai da wasu ɗalibai da suke karatun wannan mass com din, kuma su ra'ayin su kaman ya sha bamban da naka, saboda su a ganin su suna karatun mass com din, kuma wai karatun ya musu yawa, suna ganin an hado musu abubuwan da bai ma shafi wato wannan fannin na karatun aikin jarida ba. Ya me zaka ce game da wannan kala waɗannan kalaman nasu?
A wannan mutane ya kamata su gane shine mass communication ana karanta shi ne ba wai kawai ka fita ka je kai aikin jarida ba, saboda shi aikin jarida kaman art ne, wanda akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa art da kuma science. A art kawai ka samu labaru ka gaya mutane, amma mass communication ya wuce wannan samun labari ka gaya mutane. Akwai human story, human behavior, shi kansa shi dan adam da ake kake dawa labarin na waɗanda irin labarin na waɗanda za su jawo hankalin shi, waɗanda irin labarin na yake so ya ji, mene ne wanda in ina yin shi yau a matsayin na wanda yake fannin watsa labarai, mutane za su sauraron gidan rediyo na ko gidan talabishin na ko karanta jarida ta ko zuwa shafi na intanet maimakon ɗaya shafi ɗin. Akwai irin waɗannan abubuwa waɗanda yake in mutum ya zo da wannan tunanin cewa shi ya zo ne ya zamanto mai karanta labaru a rediyo ko mai karanta labaru a TV, shi ba man tunani shi ya zama sun, saboda yau nan ne tsammin sai aka zo ana koyar da shi waɗannan ɗaya ɓangaren ɗin, sai ya ga cewa kamar an zo ne a ɓata masa lokaci. Shi ne yasa za a dame shi da wani research da sanin theory da sanin da ake ce mashi social psychology, da irin waɗannan abubuwa ɗin in mutane suka fara ganin su a masu rubin su kai wannan masu rubin da babu ka ɗauka cewa kawai karatun labarin ne, da ga shi kuma an zana koyar da mai wasu abubuwa. To amma in ka karanta ainihin wato sabon kula da sun da aka ba wai an ce don an ce wai za ka je kai public relations, saboda haka ka bar waɗannan can ɓangarorin ba ne. Dole za ka yi waɗannan, akwai kofi da ake cewa kamar combined courses da za ka yi a aji ɗaya da biyu, wanda dai ko da an ware mass communication ɗin ya zama to akwai ɓangaren PR ɗin, akwai ɓangaren advertising, waɗannan abubuwa na research da theory ɗin da still har yanzu yana nan a mass communication ɗin. Saboda haka ba wai yawa abin ne ba, kar su zama to malalatan ɗalibai, ana buƙatar wanda yake wato shi mass communication abin da ya sa ya zama to kamar unique a social science shi ne. Duk wanda ya karanci mass communication akwai ana buƙatar ya san wani abu na siyasa, wani abu na tattalin arziki, ba wai dole sai ka zama to expert ba, amma dai a ce ka san wani abu game da shi, kamar ka san wani abu game da ainihin zamantakewar rayuwar ɗan adam. Shi ne bambanci ka da kawai wanda zai karanta ainihin da ake rubuta labaru da kuma karanta su, saboda haka ba wai yawa yake da shi ba, sannan kuma rage ya ɗin da an rage ne, saboda a rage ainihin abubuwan da mutane za su sani a masu ba abin da ya kamata mutane su gane ke nan. A yanzu haka da an rarraba masu ɗin still akwai sai dai yanzu zai mutu kamar elective ne, wato za ka ɗauke su ne a matsayin wasu darussa da kake so kake bukata, saboda ka kara abin da ake kira credit union na ta, saboda ka gama makaranta. Amma da wai an ce za a watsar da mass communication shi ne abin da ma nake so in kara gaba da wannan, ba wai an daina yin mass communication a January ba ne, an yarwa da mass communication din ne da can abin ki za ka san PR, za ka san advertisement, za ka san media, za ka san print journalism, za ka san broadcast journalism, amma yanzu an warware shi yadda kowa zai tafi yaje ba kafin ka gani shekara kuɗin ne, ya ka zama to abin da ake kira specialist a ɗaya ɓangaren nan na cikin mass communication guda bakwai ɗin nan. Saboda haka har yanzu dai mass com na nan a yadda suke a mass com ɗinka, sannan wani abu ya kamata mutane su gane abin nan da ake cewa process ne, wato daki-daki za a yi shi, da wai kawai rana guda za a shigo department of mass communication a ce an warga da shi kowa ya kama gaban shi, har yanzu ana tare mass communication science ne, shi ne philosophy ɗin abin da mutane ya kamata su gane ke nan. Mass communication ɗin zai kasance social science a duk inda yake, a kuma haka zamani yake ba, saboda haka ni anawa muke miki da mun abin da muke da shi shine a mutuwar sake da ta ga mun tana yi wato kamar a ce na yi
san ne mara ba da tsarin ba
yau ya fara ba da wannan abin da ke saboda ainihin sanin da ne ya ba communication sannan kuma da mazo gidan da mun da kike da ra'ayin cewa ya kamata a aure wannan mass communication din ba akwai wanda suke ganin wannan abu ne da yake da kyau saboda ainihin zai kara fadaka ainihin shi mass communication sannan ya kawo su abubuwa waɗanda saboda yawan da mass communication da shi ba a samu da shi yanzu abinda kawai wanda yake mai farin ciki da shi game da ainihin fadan su daga don shi ne duk wanda zai karanci mass communication yanzu dole sai ya san tarihin Najeriya ya san al'adun mutanen Najeriya saboda abin da aka ake gani yanzu shi ne ma'aikatan jarida waɗanda yake za su karatun aikin jarida amma abin da suka sani shi ne in mutum ya zama a arewa ne rayuwar da yake ne kawai ta rayuwar mutanen arewa ne in a kudu ya zama rayuwar da yake ne kawai rayuwar mutanen kudu ne yayin wannan makon din da aka ce an yi a bangaren akwai abubuwa da aka kawo wanda zai sa duk wanda zai karanta ainihin mass communication a Najeriya dole ya san al'adun mutanen Najeriya ya san addinin su sannan ya san abubuwan da in ya faɗe su zai fata wani rai a wani bangare na Najeriya sannan shi ma ɗaya ɗan bangare ɗin ya san cewa an yi faɗe waɗannan abubuwa za su fata wani bangare saboda haka ma wato daga nan gaba za a samu ɗan jarida waɗanda an yi tsere nasu game da sanin Najeriya da kuma sanin ainihin mass communication.
Wasu malamai da ke koyar da wannan fannin na aikin jarida ƴan uwanka sun yi aikin jarida zagon ƙasa ne ya ka ga wannan lamarin.
Su ma kuma da ma saboda akwai mutane da ke ganin cewa wannan matakin da aka ɗauka ɗin ba wai homegrown akwai wanda ake kira homegrown abin nan wato abin da yake an haife shi aka raya shi nan Najeriya da yana da waɗanda wasu suka kawo wannan kawai muka ɗauka sannan ba wanda zai yi maka bayanin kanka daga waje saboda haka mutane suna ganin cewa duk da yake lokacin da aka zo ya tattauna game da an tsari karatun masu wuce shi ne an kawo mutane masana professor daga Najeriya to amma na ganin yana da wanda yake wasu daga waje suka kawo mana shi sannan in dai yana da wanda wani ne daga waje ya kawo shi to akwai kamar tunanin wasu suna ganin akwai karkashi a cikin shi wanda yake kawai abu ne wanda aka yi shi zai biya da sakon wasu mutane saboda akwai yadda suke so a aikin jarida ba wai yadda mu don Najeriya muke so mu ga aikin jarida mu ya kasance ba wannan kuma dole a ci gaba da samun irin haka saboda akwai gani cewa lalata daga ɓangaren na ainihin wato rashin fito da abubuwa a kowane lokaci saboda kowane shekara ya kamata a ce a zanna a rubuta a zanna ne ake koyar da mutane sannan menene ita al'umma take bukata musamman abin da shafi aikin jarida wanda yake yana da muhimmanci sosai a al'umma duk wani abin da ka sani a yanzu a wannan duniya ta mu ɗin gaba ɗaya dai wannan fannin ɗin na communication kusan shi ke gudanar da shi a duniya
to wato Madina yanzu dai degree inki bakwai
a ni da ke yanzu ba layi ɗaya muke ni da nayi karatu mai fannin jarida a Ahmadu Bello nayi karatun mass com a yanzu tamkar mai degree bakwai nake
lalle
ina da masters ina da phd duk ni kadai saboda ba sun kasa shi ba gida bakwai yanzu dai degree inki bakwai degree ina bakwai saboda haka ki bani girma na daban
doctor Madina
kashi sai gashi Allah bai bamu damar karanto amsoshin tambayar da muka yi a Facebook ba
amma insha Allah mako mai zuwa za mu karanto sannan kuma idan Allah ya kai mu za mu je ta bakin hukumar NUC domin jin dalilan da yasa suke ganin wannan tsarin shine hanyar da ta dace ga fannin aikin jarida za mu kuma kawo wato kalubalen karatun aikin jarida da daliban da ke karatun wannan fannin ke fuskanta
masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Sidrak tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin
Amina Buhari Auna
ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah ku huta lafiya.